Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci a wannan dare da muka hadu a wannan masallaci na wannan anguwa da ake cewa filin sukuwa cikin birnin Jos, a munasabar wato aure na dan uwa Malam Yusuf da muka taho da shi daga Zaria, wanda Allah ya azurta shi da samun karuwa aure a wannan gari. Wannan zumunci na surkutaka da auratayya, muna fata Allah ya sanya albarka a cikin sa, Allah ya sa a ce gware da aka yi. Wannan aure da suka yi, Allah ya sa a azurta da ƴaƴa na gari waɗanda za a yi alfahari da su a cikin al'umma. A babu shakka aure yana haɗa zumunta kodayaushe. Malam ya ja hankalinmu kuma ya yi mana karatu a cikin adabiyat da suka shafi nihanul ulama, jarabawa a cikin rayuwar malamai, wanda ya faru mana ita tun daga magana akan definition, wato ta'arifi na mai jarabawa, har zuwa misalai da ya buga mana a babun waƙi'i na tarihi. Ubangiji Allah ya saka mishi alkhairi, huban da ya karantar da mu, Allah ya bashi ladan wannan irin dagewa da yayi wajen zurfafa bincike da kuma bayyana sakamakon bincikensa a bisa salo na ilimi da gogewa. Muna fata Allah ya saka mishi alkhairi, Allah ya ƙara masa lafiya da taqwa da kuma wato jajircewa wajen karantarwa. Malam Bashir yana cikin abokanmu, malamanmu, abokan da'awa waɗanda muke wato samun fa'ida sosai daga gare su. Allah ya mishi kyakkyawan sakamako. Asali wannan muhadara ba ta buƙatar wani dogon ta'aliki, domin malam ya taɓo dukkanin jawanibu da ya kamata a taɓo, kuma ya tsallake ma wasu abubuwa bisa abin da ya rubuta, wanda ni da nake zaune nan kusa da kuma abin da na sani game da shi, na san cewa ya tsallake wasu duba zuwa ga ƙarancin lokaci da kuma yanayi. Babu laifi duk da haka a yi wasu ƴan ibafat ko ƴan hawashi da watakila na fata kasa rubuza ginin da aka yi. Abu da ya kamata mu ƙara a nan shi ne, kamar yadda malam ya ambata tun farko, su malamai dama Allah madaukakin sarki ya ƙara su ne masu karantar da addini, su za su yi gadan aikin da ya aiko annabawa, musamman a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya yi alƙawarin ba zai aiko wani annabi ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin banu Isra'ila, duk sanda wani annabi ya rasu sai a tada wani a makofinsa sai ya ci gaba da aikinsa. Amma a cikin wannan al'umma, tun bayar wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to babu wani wanda za a kira da suna annabi. Ya rage saura aikin malamai, wanda Allah ya daura musu aikin da ya daura wa annabawa ta fuskar isar da saƙo, duk da bai ba su irin tagomashin da ya bai wa annabawa ta fuskar kariyar da ya bai wa annabawa da isma. To kaga wannan sai ya basu vulnerable, ya basu wato za su fuskanci matsaloli da yawa. A yayin da annabawa dukkan matsalolin da suka fuskanta, Allah da kanshi yake ɗaukan ɗawainiyar warware su, Allah da kanshi yake ba su mafita. Su ko malamai sai dai yanayi kawai, wani ma har ya mutu ya daɗe ba ma a san wato hukuncin shi cewa shi ke da gaskiya a wannan rigima ko bai da ita ba, sai an samu malamai masu adalci daga baya ko da suka zo suka karanta adabiyyat ɗin shi da insafi, su za su fitar da abin da yake na daidai. Kamar abin da ya faru Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, Ibn Taymiyyah yana sahun gaba cikin malamai na baya wanda suka fuskanci matsaloli da jarabawoyi, wanda kuma a lokacin da ya rasu an yi mishi sharri iri daban-daban, sai da wasu da suka zo kawai suka riski littattafan kadai, ba su yi zamani da shi ba, sannan suka keɗe biri hausiya. Akwai malamai da yawa da suke samu wannan matsala, saboda sun jaraba wasu, Allah ne kawai yake fidda su. Malamai suna da manafid na jarabawa da yawa, wato ƙofofi ko wundunan da ke haifar musu da jarabawa. Daga ciki malam ya ambaci wasu duk da bai ayyana su ba, Allah yakan jarabci malamai da maƙiya. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah ya ce kowane manzo kowane annabi mun sanya mishi wani criminal wani mutum mara kirki ya zama mishi jarabawa ya zama mishi abokin gaba wadannan abokan gaba da aka sanya wa annabawa kamar da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake da abokan gaba irin su Abu Lahab irin su Abu Jahal irin su dan Salul da makamantansu to haka kuma magadan su suke samun irin wadannan abokan gaba abokan gaban nan ba za su gushe ba suna musu makirci ta ko ina har sai sun ga sun kai su kasa ko kuma Allah ya kare su sadaka malami bayar sa abokin gaba da yake kin abinda malami yake karantawa da yake kin darajar da Allah ya baiwa malamin da yake kin daukakar da Allah ya baiwa malamin haka nan kawai zai yi kira wannan gabar kuma ya ta aiki akan ta sadaka wannan kuma sai dai addu'a ba yadda ka iya shi wani abun mamaki kuma shine hatta masoyan ma suna iya zama jarabawa ga malamai cikin daliban su da masoyan su da masu sauraron su idan wasu sun samu jarabawa daga makiya kamar da Imam An-Nasa'i ya samu jarabawa daga wasu makiya wanda su ne suke sanadiyar rayuwarsa kamar da Imam Ibn al-Jawzi ya samu jarabawa daga wasu makiya suka hada shi rigima da sarakuna wanda sai da aka taba kama shi aka kulle shi a wani tsibiri shekara 5 shi kadai ga shekaru babu kowa babu mai mishi hidima bayan da kuma babban mutum ne attajiri wanda yake da saula da jaula maka kai cikin wani tsibiri aka aje shi a dan karamin daki shekara 5 aka ce bayan gari ma a cikin daki yake babu ban daki wannan jarabawa ta surutar da rayuwarsa to kamar da waɗannan malamai suka samu jarabawa da ainihin wato makiya wasu kuma da masoya suke samun jarabawa al-Imam Ibn Khuzaima shi kuma jarabawarsa da masoyan shi daliban shi mafi kusanci su ne fuskanci matsala daga gare su wanda yayi baran-baran da su ya fito yayi musu tofin alatsi ne duk yana cikin tarihin sa zahabi ya ruwaito duk da yake daga baya aka ce ana ganin ma sun fi shi gaskiya a rigima Allah ya gafarta musu gaba daya saboda kalla kuma kaga a zamanin mu dinnan yadda mafi yawan daliban ilimi da ke tuntiyar su daliban suwana ne su ne matsalar suwana da daman mu yanzu abinda muke fata malami ya samu wani tasgaro ko wata matsala mu ne kan gaba wajen aibata shi da yau malamai kudin goro da yayatawa da yin posting da yin ta'aliki da sauransu da yin hukunci na gama gari shi ai dama duk malamai ma ba sa tsoron Allah shi kuma Allah ce su ne suke jin tsoron shi to a antum a'lamu amillah ku ne kuka fi san Allah sani ko ku Allah shine fi ku sani Allah kuma da ya tashi raba ayyuka ya ba kowa aikin shi a duniya ya ba malamai aikin su ya ba yan jarida aikin su ya ba sarakuna nasu aikin ya ba masu gadi ya ba manoma ya ba attajirai kowa inna sa'aykum la shatta kowa Allah ya ba shi aikin shi su kuma malamai Allah ya ba aikin sai ce wa takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan sun tsira masu wannan aikin sai kuma kace sun tabi kuma kana da awakai mabiyin su wani mutum ya ce mu ne ahlus sunna amma gaskiya wani ba ma yin shi ba ma sauraron wani kuma shi wannan wani da kake faɗa shi Allah ya wakilta inda kake yi musu sunnar hijima ku ji abin da faɗa tun farko su Allah bai ba malamai isma ba ya kwabe musu isma dan haka dole a same su da kurakurai da zallatu akwai wata magana mai kyauta al-Imamu abinnan wato al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi da yake cewa yana daga cikin laifuffuka da suka yadu a cikin mutane a yanzu shine kokarin kwashi kafafun malamai da bayyana su a matsayin mutane marasa kirki marasa daraja yace wannan abin yana komawa zuwa ga lalata addinin mutane ne saboda da zaran mutane suka daina ganin kimar malaman nan shikenan ba za su ga kimar abin da malaman suke faɗi ba don kuma lura yanzu kamar akwai wato wani campaign na musamman na isƙatin darajar malamai wanda suna cikin jarabawa kamar yadda malamin ya ambata kusancin su da shugabanni jarabawa ce gare su ya daga cikin marafin din kusancin malami da shugabanni jarabawa ce gare shi kuma nisantar su ma haka sai ya rasa a ina zai tsaya a san da ya kusanci shugabanni to sai ya samu tabbas sai ya yi compromising wasu abubuwa tabbas sanin zana lafiya da shugabannin al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaihi wanda zuhuri saboda girman kwanduwar shi a hadisi. Akwai hadisi sama da 70 a duniyar hadisi wanda shi kadai ya ruwaito su a faradu ne nashi, amma da ya zauna da sarakunan Banu Umayya sai da wasu malamai suka ka a karbi karatun sa, suna da an zo za a ce ai zuhuri ai yayi aikin dan sanda a gwamnatin Banu Umayya. Wannan kuma ga yanda eh kuma a ce IG ne ko kuma inda za a ba da wani malami zai zo ya gama makaranta ya zo a bashi ya je kwalejin ɗan sanda ai commissioning ɗin shi da yake ci mishi ASP ko za a yi ta yaɗa hoton shi na ce alhamdulillah mun samu ƙarin tagomashi. To aikin da yake na aikin ɗan sanda har yau suna ganin aibin aikin da yake, saboda kusanci da sarakuna yana iya zama matsala ga malami. Haka kalli Ali ibn al-Madini lokacin da Imam Ahmad ibn Hanbal yake shan wancan wahala a kan Isaac ibn Rawiya. Isaac ibn Rawiya ko Ali ibn al-Madini ɗayan su na samu irtibaki, ɗayan su shi ya bi gwamnati akan wannan magana, ya bi gwamnati ya dade da abin da suke fara, da shi ake yawo ma ana yayata ka'ida, amma kuma ta bayan ƙasa aiki yake yi wa malamai ɗan uwan shi, da shi ake zuwa a yi shawara a ce malam wani mun ji shi ma baya karantar da cewa Qur'ani makhluki ne, kawai bari a bada presidential order a kama shi. Me ka gani ya kai imamu wani suka wannan ai mahaukaci ne a rabu da shi kai ranka ne, wannan ko an kama shi ɓata lokaci kawai za a yi, kuma ce wannan ai ɗalibinmu ne ku bari za mu mishi magana zai baje. To da haka ya hana a kama malamai da yawa nan, kuma mu kuma gaugawo muna ta tsine mai albarka. To haka malaman nan suke da suke shiga sarakuna, inda ka san irin abin da suke tare maka a mu'amalar su da sarakuna, a compromising din mutuncin su da suke yi, da sai ka musu addu'a. Allah ya ji kamar malamin mu Sheikh Al-Albani na Zaria, Allah ya gafarta mishi. Shine yake wani ta'aliki yake cewa an kalura hatta sahabbai waɗanda duk zaka ji ana zagi to sahabbai ne ƴan siyasa masu rike da mukamai wanda suke da jam'iyyar da suka yi suka zama wato suna da political alienation da wata jam'iyya, su wato sun yi partisan politics, ɗan jam'iyyar Sayyidina Ali ne ko jam'iyyar Banu Umayya ko jam'iyyar Abdullahi ɗan Zubair, ce su za ka ji ana zagi. Saboda mene garin riƙe wannan muƙami na shugabanci sun saryar da mutuncinsu, mutane kuma ba za su rufe bakunansu. Babu kuma malamin da ya nisanci sarakuna shi ma yana fuskantar matsala, shi ne abin da ya shafi da ya samu irin su Ahmad ibn Hanbal ɗin, irin su Imamu Malik, haka nan al-Imamu al-Bukhari. Imamu al-Bukhari wannan al-Kafs al-Nattah rahmatullahi alayhi, ko ka san cewa Bukhari da ya ji kunci a duniya sai da ya dinga addu'a Allah ya sa ya mutu ya huta. Bukhari nan da kullum ake ambato ana cewa Allah ya ji kanshi, wahalar da ya sha abun sarakuna sai da ta kai mai addu'a yana cewa Allah ka sa in mutu kawai in huta. Allah ya gafarta mishi, kuma Allah ya karba addu'a sa ba da jimawa ba ya rasu. Sa'annan yin fice da samun ɗaukaka a ilimi wanda a ɗabi'ance kuma kowane ɗan adam yana taqalluq zuwa ga wannan, to shi ma jarabawa ce ga malami. Wanda tace jarabawa al-Imam Shafi, Imam Shafi ya fuskanci jarabawa da malamai an mai sharri iri-iri, an taba zuwa da shi ba kawai aka ce aje a kashe shi a gaban wancan sarki Abu Ja'far Mansur. Abu Ja'far sai ce aje a kashe wannan, za a fita da shi kawai yace yana da magana. To kun san fasihin mutum ne da ya dinga jawabi yana kwararo nasoshi da waƙoƙi da hikimomi, sai da sarki ga cewa kai kashe wannan fa asara ce gaskiya, ce kai ku kyale shi kawai, ba wai dan ba a gamsi yayi laifin ba. Saboda haka sai da aka kashe aka kusa za a kashe shi, ƙarshe ya dinga gudu ya shiga gari kaza ya shiga gari kaza har ya dawo Misra inda ya istikrari. Haka malami ya zama cewa shi sa ka zaka ji yana cewa hasadul fata in lam yanalu sa'ayhu fal qawmu a'da'u lahu wa hasud. Haka al-Imamu Abu Hanifa, Abu Hanifa shi ma political alienation ya zama mishi jarabawa, saboda lokacin da aka nemi aiwa gwamnatin Banu al-Abbas ta waye ya goyi bayan su Muhammad da Ibrahim ibn al-Hasan, ya tura musu da kuɗaɗe dan su yi tamwilin tawayensu, da tawayen bai ci nasara ba ya fuskanci jarabawa mai yawa. Dan ƙarshe shi ma za ka yi cewa kashe shi aka yi, kuma mutuwa ya yi sakamakon wannan jarabawa, al-Imamu Abu Hanifata al-Nu'man. So kaga za ka iya cewa duka waɗannan malaman ashabul madahibul arba'a rahmatullahi alaihim ajma'ina duka malamai ne da suka sha jarabawa a duniya. Sannan malami yana iya fuskantar jarabawa ta fuskar dan uwan shi malami wanda suka yi zamani guda ko suka zauna gari guda ko ake ganin suna da kafada da kafada, ina abinda ake ce ma wahshatul aqran, rikici tsakanin tsare. Wannan shine jarabawa da Imam Ibn Jarir Tabari ya fuskanta. Ibn Jarir wannan mai tafsiri sun yi zamani guda da Ibn Abi Dawud, ko ba sa ganin darajar junansu, suna wa junansu duk wata makarƙashiya da kasan dan adam na iya wa junan shi, yarfe da ba'a da mai da raddi da rashin yi wa juna adalci, dan yan adam ne su. To ƙarshe aka yi mishi sharri, aka ce ya dan shi'a ne, kasan kun hayyan da sharri dan shi'a, mugun sharri ne ma a cikin musulmi, da an ce kai dan shi'a ne zaka kama kamar mai sunanta tsuntsuwan nan,
kamar
dan shi'a yana ba barawo, ana dan shi'a yana ya fi mai sauki, sai ka zama kamar mujiya. To da kace mishi dan shi'a, aka ce dan shi'a ne ustazai gaugau suka dinga yada wannan magana. Ran da ya mutu suka taru kamar sun zo jana'iza, ashe sun zo su cika aikin su ne, ana fito da gawa suka ce na za a kai shi, ce makabaran suka ce wallahi ba za a rufe shi a makabartan musulmi ba. Sai na yi dan shi'a ne, aka buga duniya suka ce wallahi ba isa ba, over their dead bodies, da aka dole a cikin gidan shi aka rufe shi, aka haƙura dan a zauna lafiya. Za ku ji wannan gari jiddan. To haka al'imamu ibnu hajirin askalani rahmatullahi alaihi shi ma ya fuskanci jarabawa da wani malami wanda bai gaza sa'an shi a ilimi ba, kuma suna ma da dangantaka na sarkutaka. Shine wannan malamin Badruddin al-Ayn, garinsu daya, zamaninsu daya, kuma kowa yana ji da kansa, yana da mabiya, kuma yana da ilimi, kuma dukansu suna karantar da Sahih al-Bukhari, suna ne shari, kuma duka suna harba wa juna abubuwa. Karshe sai da ana ganin Ibn Hajar yana da dattaku da haƙuri, amma so da dama sai da dinga fusata. Duk in ka ji aini ya ce wa qala ba'dhum a cikin littafin shi abin nan Umdatul Qari, zai kawo wana-wana ya ce, wana-wana ya ce, wani ma ya ce, to wani nan Ibn Hajar ne shi ma, in ka ji ya ce wa qala ba'dhu shurahi, wasu masu sharhi sun ce, ko ka ji ya ce wani wanda ba a lura da sabanin shi ya ce, duka junansu suke harbin iska ne su sani, wanda aka yi da shi ya sani. To haka Imam Suyuti da mai sunan karinan nashi da shi da malam Sakhawi, waɗannan nasu sai da ya wuce haddi fa, Allah ya gafarta musu. Kowanne ka karanta tarjumar da yawa dan uwansa sai ka ji cewa ina ma da bai wannan tarjumar ba, ina ma da bai yi ta ba, irin abin da suke tuhumar junansu da shi. Al-Imam As-Sakhawi ya sai da ya ce to Suyuti ya ce ni kowanne ilimi na iya in banda ilimin hisabi, to dama ya da ka ilimin hisabi tunda baka da hankali, ai masu hankali ne suke iya shi. Ci dama duk karatunka kwafa-kwafa ne kawai, kamar ɗan kofi an fes ne kai. Ci dama ka zo ka makale a ƙasan malaminmu, kai ba ɗaliban shi ba, maganganu na rashin dattaku, Allah ya gafarta musu. In ba da irin nan ba za a ce ana faɗin waɗannan maganganun. To haka za ka ga a ƙasar Andalus aka samu irin wannan tsakanin Ibn Hazm da ainihin wato malam Ibn Abdulbar, tsakanin Baji da Ibn Hazm duka sun taimakansu irin waɗannan ta'annaki. To malamai suna zama jarabawa ga junansu, to kuma malami yana iya zama jarabawa ga kansa wajen kaushin bakinsa, wajen rashin taka ɗanɗan ɗinsa, wajen sakin jiki da istirsali a rayuwarsa, wajen fita daga dattakun malanta, biye ma abubuwan yayi, yin bankwana da irin tawalu'u ko taka tsantsan da aka san malami da shi, ko kuma da sukar ƴan uwansa malamai, kamar yadda al-Imam Zahabi yake barasan da yake tarjuma Ibn Hazm, yace Ibn Hazm yana da ilimi, yana da tafai masu matukar muhimmanci, yace amma Allah ya jarabce shi da irin abin da yayi, harshen shi yana da sakin baki akan malamai, sai Allah ya mishi da za'an wufaka, sai mutane suka wadatu daga littafin shi, ci ga littafai nan masu inganci amma ba su ci kofar dakin shi ba. To wani kuma daga yanayin wato sakin bakinsa zai faɗi wata magana ta jefa shi cikin wata jarabawa. Akwai malamin nan cikin tabi'ai wanda ya zo a garin Makka, daga tawadana jin ko shi uba ne ko wani shi, wanda yago yace gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata ba ai mata janaiza ba har sai da tarri ta kumbura wani malami cikin malaman kasar Iraki la jin ko ba dai shi uba ba ko dayan Sufyan la jin Sufyan ne ai nan da nan aka ce ya zaki manzo kasan irin wannan abin ba yanzu aka fara shiga nan da nan abu ya trending aka ce wallahi ba zai bangaren nan da rai ba da kyar wani malami irin cikin malaman fada ya ji gun sarkin ya ta roko yana shiga yana fatuwa ayi hakuri a yafe min wallahi kuskure ne ba abin da yake nishi ba kenan wannan hadisin da ya rawaito shi ma rawaito shi da isnadi ba wai shi ya fada ba wallahi da kyar aka sace shi cikin dare aka fara shi a gare ko bai ƙara shiga maka ba har ya mutu kaga wani hadisi yake kan hadisin ne rauni ne garin bayanin yin raunin shi ya fade shi a gaban jahilai jahilai kai suka ce ya zagi annabi ko yanzu ne aka tauka kar zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kalmar shahada kai ka jira abin da yake wallahi ba za ka kai labari ba dan kafin masu hankali su ce a bincika wawaye tun sun gama da kai kuma gani suke wannan abin da suka yi jihadi ne kamar sun halarci badar wallahi sai dai kai sallah ma aka ce zai maka wani sai ya ƙara sara wanda ya ci a ma sallah sau da ka malami na iya zama jarabawa ga kankin kansa sannan malami na iya samun jarabawa daga iyalansa ya'yanshi ko matanshi ya zama abin da yake yi daban da wanda suke kamar yadda ake ruwaitowa daga al-imamu Ahmad din da wanansa suna cewa babu wanda yake gujewa ilimin malami kamar iyalansa galibin malami za ka ga iyalansa ba su damu da ilimin za ka zauna kai tawa'azi matarka tana buɗewa gidan ta da Allah waje ba wanda suke saurari da Allah sai kai ajeje faɗan mala inda san san irin ka tubar da yake ko kuma kana nan kana ta wa'azi ɗanka yana can ya bude gidan kallon kwallo ko kuma shine babban supporter ɗin Real Madrid ko kuma kwata-kwata abinda kake dai ba shi sha'awa shi so yake kawai ya zama wani ɗan boko zalla wallahi mafi yawan malamanmu na da nan suna da wannan jarabawa a cikin gidajen su ne mutum su addu'a sai ne ta musu addu'a Allah ya jarce mu da ƴaƴa ire-iren waɗannan mutum malami ya zo mutuwa ya rasa ma wa zai bawa littafansa ba zai bawa masallacinsa galibi dai Allah ya taimaki malami Allah ya zuta shi da ƴaƴa na wala'in karatu ba ƴaƴa na wala'in jini ba to sai kaga sun ci gaba da ainihin wato da'awarsa malaman mu na nan gida su ma zaka ga cewa cikin jarabawa su ba dan kadan ba da damun su kamar da malai fara an zubar da jinin wasu su irin su malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi irin su malam Albani namu Allah ya gafarta mishi malam Abubakar kuma in ka san irin jarabawa da ya fuskanta jama'a a rayuwarsa sai ka tausaya mishi talauci da kiyayya da nunkufarci da sharri gashi shi bai ma iya yin raddi ba idan an yi masa wucewa kawai yake bar magana haka malam Dr. Ahmad na Kano Allah ya gafarta mishi kusa da ta amur ya taba hijira ya bar Kano ya gudu ya koma Niger saboda bala'in da ɗan ɗari ku suka kullo masa aka ce ma ya bar Kano kawai yanzu ne ya bar Kano ba a san a gan shi ya tafi jami'ar musulunci ta Niger daga baya dai aka je aka sayin da aka kuma aka dawo shi haka nan kusa malam Dr. Idris da ya rasu Allah ya gafarta mishi so sati biyu kenan dukkanin mu mun san rayuwarsa mun san irin jarabawoyin da bawan Allah ne ya fuskanta har ƙarshen rayuwarsa cikin jarabawa yake iri daban-daban to duk muna masa addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu jarabawa da suka fuskanta Allah ta zama kafara ga zunubansu dama ta da gaskiyar amfanin jarabawa ko dai Allah ya ɗaukaka darajarka in baka da zunubai in ka da zunubai kuma Allah ya kankare maka su haka yin kai mai faɗa wurare da yawa da Ibn Taymiyyah ko kuma Allah ya tare maka wata musibar da tafi wannan to jarabawa mafi girma ni da nake ganin malamai suna fuskanta a wannan zamani ita ce talauci talauci yana zama malamai jarabawa wacce ke sa su a cikin jarab a cikin wasu multifaceted jarabawoyi duk malami ne yanzu tunda malamai suna buƙatar kuɗi don da'awa suna buƙatar kuɗi don su rayu suna buƙatar kuɗi don packaging tunda rayuwa ta zama sai da packaging don ba su da shi ko dai su haƙura talauci ya kashe su ya kashe da'awar ba za a ji labarin ilimin sa ba za su iya komai ba computer wannan sai malami ya kasa mallaka wanda bai aiki da ita computer ta gari yanzu sai ka ita wuce miliyan ɗaya ba jama miliyan dawa dan kasa ne ta kayi arziki yanzu dai ka sai computer da ita ko waya to wani malami yanzu bai da computer lafiyayya da zai aiki da ita bai da gida da yake da haske irin haka da zai rubutu ko ya karatu bai da kuɗin da zai gina masallaci ballantana abun hawa wani da iya ci da gidansa to ko dai ya hakura shikenan ilimin ya dace a kasan albarkarsa ko kuma ya shiga wasu hanyoyi kamar da Ibn Jauzi yake fara a cikin Sirrul Khatir yace na ga malamai yadda suka wulakanta kansu saboda zuwa mawa'idin agniya ko ya fara bin masu kuɗi da masu fada aji yana musu bambadanci yana musu kwaram su kuma suna bashi kuɗaɗe suna mai da shi irinsu ba zai iya gyara su ba sai dai su gyare shi daga nan kuma talakawa mushi ɗiban albarka kaga ya shiga jarabawa kenan wata waccan ko kuma ya je ya samu kuɗin shi ba a san inda ya samu ba a zo ana cewa ai malamai ma yanzu duniya suke su babu yadda zai tsira malami babu yadda zai tsira ko dai tsaya cikin talaucinsa ya ta karatunsa irin na talakawa irin na su Imam An-Nawawi irin na su Mizzi ko kuma ya je ya nemi kuɗinsa ya zama malami attajiri kuma irin su Ibn Hajar irin su Shawkani ko kuma ya bi sarakuna irin su Ibn Jauzi din da sauransu dukansu akwai su cikin malamai malami mana ishara akan littattafai da aka rubuta babu lokaci da za a sake tattauna su saboda kan rayuwar malami a kodayaushe cikin jarabawa take jarabawa tsakanin kanshi da kansa tsakanin shi da masoya tsakanin shi da makiya tsakanin shi da hukuma tsakanin shi da shedan har ba zai fita daga wannan jarabawa ba sai ya cika da imani to je ka duba irin bayanan da malamai suka yi akan inna khalaqana al-insana fi kabad sai ka yi specifying dinsa akan malami da mai wa'azi da sauran masu ta'amuli da ilmi haka Allah ya ce rabbukum bi sharri al-khair fitna wa ila tujawu kar na cika ku da dogon surutu ina ga kamar na fara rusa wa'azi amin afwa yau barin bashi haka mu yi addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan tarayya ta mu yadda muka haɗu dinna Allah ya haɗa mu cikin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljannan ni'ima Allah ya gafarta mana kurakuran mu da jikan iyayen mu da walidan mu da malaman mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare su da lafiya kuma mutum mu Allah ya gafarta musu Allah ya sanya albarka a cikin auratayyar da aka yi da wanda za a yi wannan ya da zamu kai ta zariya Allah sai ta zama sanadiyar alkhairi ga mutanen Jos da mutanen Zariya Allah ya sa a ci gare da aka yi muna godiya ga masu masallaci da masu da wanda suka yi sa'ayi akan gabatar da wannan tattaunawa da kuma malam da ya gabatar mana da masu ta'aliki da masu daukan magana da hotuna Allah ya saka kowa da alkhairi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah.